daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 25, 21, 16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da ranar Asabar 30 ga watan Satumbar shekara 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdul da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta gana da gwamnan Puerto Rico domin tantance irin tallafi da ake bukata na gaggawa. Amurka tana nazarin hanyoyin sadarwa da Koriya ta Arewa kai tsaye. Kana gwamnatin shugaba Amurka ta rage yawan 'yan gudun hijira da za a ba izinin shiga Amurka zuwa 45,000 a shekara ta 2018.
Kanan labaran kenan aka ji. Yayin da ake ta cece kuce game da sake fasalin Najeriya da kuma raba batun raba ƙasa.
Tsohon dattijo Ahmad Joda ya ce Najeriya fa ba za ta rabu ba, ganin irin gwagwarmaya da rikita-rikitan da aka sha a baya, wato kama daga yakin basasa har zuwa rikicin Jintuwab, amma har yanzu ƙasar a dunkule take wuri guda.
Ranar Litinin ɗin nan mai zuwa aka shirya za a fara baiwa yara 'yan makaranta rigakafin na cututtukan yankuna masu zafi a ƙasar Ghana.
Dangin cututtuka sun haɗa da amosanin ido, tindimi, ciwon sanyi, broly ulcer da cutar kurkunu da kuma da kututta, waɗanda tsutsotsi ne ke jawo su.
Haka kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro ka turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Mai rikon sakataren hukumar tsaron cikin gida ta Amurka Ellen Duke ta ba al'ummar Puerto Rico tabbacin cewa gwamnatin tarayya tana sane da irin hukuncin rayuwa da suka shiga. Duke ta isa Puerto Rico ne jiya, inda guguwar Maria ta ɓanna yayin da al'ummar tsibirin ke kokarin farfadowa daga illar guguwar. Duke ta sanar da kai ziyarar tsibirin ne 'yan sa'o'i bayan da magajin garin babban birnin tsibirin San Juan ta yi magana a fusace yayin da take mai da martani kan kalaman sakatariyar, inda ta bayyana yunkurin masu aikin ceton rayuka a matsayin labari mai daɗi.
And there is much work to do. I have spent all morning with the governor and received those priorities to make sure.
Duk tace akwai aiki tukuru da muke da shi a gaban mu. Na wuni tare da gwamnan, ya kuma bayyana mana inda aka fi bukata domin tabbacin ganin mun dauki matakin da yafi dacewa. Za mu ci gaba da taimakon Puerto Rico da dukkan waɗanda suka tsallake rijiya da baya a wannan guguwa. A wata hira da tashar CNN ta yi ta yayatawa, magajin garin Carmen Yulin Cruz ta ce,
"Damn it, this is not a good news story. This is a people are dying."
Ta ce, "Wannan ba labari ba ne mai daɗi. Wannan labarin mutane suna mutuwa ne. Wannan labarin mutuwa ne." Amurka ta buɗe wata damar sadarwa kai tsaye da Koriya ta Arewa yayin da take kuma nazarin ko gwamnatin Kim Jong-un tana da sha'awar tattaunawa da nufin watsi da ayyukanta na makaman nukiliya, bisa ga cewar sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yau Asabar, wanda yake Beijing a halin yanzu domin neman haɗin kan China a yunkurin ƙara tursasawa Koriya ta Arewa lamba. Tillerson ya shaida wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawarsa da jami'an ƙasar China cewa, "Muna kan ƙoƙari, saboda haka ku saurara. Mun nemi hanyar sadarwa da Pyongyang. Ba cikin duhu muke ba, muna da waɗansu kafofi da suke buɗe a Pyongyang." Tillerson ya gana da shugaban ƙasar China Xi Jinping domin tattaunawa kan ayyukan nukiliya na Koriya ta Arewa da kuma batun cinikayya, yayin da shugaban Amurkan Donald Trump ke shirin kai ziyara China a watan Nuwamba. Tun farko a yau Asabar, Tillerson ya gana da babban jami'in diplomasiya na ƙasar China Yan Jiechi da kuma ministan harkokin ƙasashen ƙetare Wang Yi. Amurka tana tattaunawa da jami'an ƙasar China dangane da niyyar Beijing ta rage sayen kayan Koriya ta Arewa da suka haɗa da coal da tama da ƙarafa da abinci da ake samu daga teku. Fadar shugaban kasa ta White House ta ba da tabbaci a hukumance cewa ‘yan gudun hijira 45,000 ne za su shiga Amurka a shekara ta 2018, abinda ta kira shirin ‘yan gudun hijira na farko. Sanarwar da aka fitar jiya ta bayyana cewa adadin zai ba da damar tsare lafiyar Amurkawa. Fadar White House ta ce an tsere shawarar ne bayan tuntuɓar sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka da na cibiyar tsaron cikin gida da kuma tawagar tsaron ƙasa ta shugaban ƙasa. Bisa ga sanarwar, wannan adadin dai zai ba da damar kyakkyawar tantance masu neman shiga Amurka da nufin tabbatar da cewa ba su da wata barazana ga lafiyar al'umma da kuma tsaron ƙasa. Sanarwar ta ƙara da cewa da haka Amurka za ta ci gaba da tsugunar da 'yan gudun hijira fiye da kowace ƙasa, za ta kuma ci gaba da kare waɗanda suke cikin haɗari da suka haɗa da waɗanda ake ƙuntatawa sabili da jinsi, ko ra'ayoyinsu na siyasa, ko ƙasarsu ta asali, ko kuma addini, ko zaɓin wata irin rayuwa ta zaɓin kansu. Shekarar da ta gabata, gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ta ba da izinin shigar da 'yan gudun hijira 111,000, sai dai a watan Janairu gwamnatin shugaba Trump ta zartar da umarnin da ya rage adadin zuwa 50,000 bisa ga dalilan cewa yawan 'yan gudun hijira zai shafi muradun Amurka. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa za ta janye dukkan ma'aikatan da ba su gudanar da muhimman ayyukan diplomasiya daga Cuba, biyo bayan rashin lafiya da jami'an diplomasiyan Amurka 21 suka yi fama da shi. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya fitar da sanarwa jiya cewa Amurka za ta ci gaba da hulɗar diplomasiya da Cuba, sai dai tilas ne ta ba da fifiko kan lafiyar jami'an diplomasiyarta. Ya ce za a bar jami'an gudanar da ayyukan gaggawa kawai a ofishin jakadancinmu da ke Cuba har zuwa lokacin da gwamnatin ƙasar Cuba za ta ba da tabbacin kare lafiyarsu domin rage yawan jami'an diplomasiya da ke fuskantar barazanar shiga wani haɗari. Tillerson ya bayyana cewa har yanzu ba a sami bayani kan harin da aka kai wa jami'an diplomasiyan Amurkan ba. Shugaba Donald Trump ya bayyana fushinsa jiya Juma'a lokacin da yake ganawa da manema labarai a Fadar White House, ya ce sun yi waɗansu abubuwa da ba su da kyau a Cuba.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da ake gudanar taron jin ra'ayin jama'a game da batun sauya fasalin Najeriya da sauran wasu batutuwa da kwamitin da jam'iyyar APC ta kafa ke yi, wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya duba mana halin da ake ciki.
A dai taron jin ra'ayin jama'a game da wannan batu da ake cece kuce a kai na sake fasali zamantakiya da ma siyasar kasar, wanda kwamitin da uwar jam'iyyar APC a Najeriya ta kafa ke gudanarwa a fadin tarayyar kasar, tsohon dattijo Ahmad Joda ya ce Najeriya fa ba za ta rabu ba gane irin gwagwarmaya da rikita-rikitan da aka sha a baya, wato kama daga yakin basasa har zuwa rikicin jintuwab, amma har yanzu kasar a dungule take wuri guda. To, sai dai kuma Ahmad Joda, wanda ma shi ne ya jagoranci kwamitin da shugaba Buhari ya kafa domin duba hanyoyin tada komadar kasar, na maganin fa akwai bukatar gyaran fuska a wasu fannoni, inda koyi kira da kirkira da gundumomin tarayya, wato Federating Union, da jama'a za su amfana maimakon mazaɓun majalisar dattawa da ake da su a yanzu domin magance koke-koke da ma kuma matsalolin da jama'a ke ciki.
I believe that we should create substantial numbers of federating units strong enough to be viable and be able to function as governments within the means and the resources of the various units.
Don farko ma da yake yayi kallabin taron, wanda ko ya kunshi Juan Adama da Taraba gwamnatin jihar Adama, Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla, yace ko da yake akwai fa bukatar samun gyara a wasu fannoni da ya kunshi kason da ake baiwa jihohi da ma kuma batun samun 'yan takara na independent, to amma ko al'umman jihar Adamawa ba za su magoye bayan dukkan yunkurin na raba Najeriya ba.
We cannot talk with this country. We can only be united, prosperous if we are one. That is my position.
Wannan batu dai na sake fasalin kasar na ko ci gaba da jacece kuci inda ko wasu ke gani ya dace, yayin da kuma wasu ke ganin ma bai dace ba. Da yake bayyana ra'ayinsa, tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar yace ai ko ba komai, akwai ma fa buƙatar duba wasu batutuwa.
Ai ita gwamnati an yi ta ne kawai domin ta budewa yan kasuwa da kuma masu yin sana'a su habaka arzikin kasa.
Akwai menene ra'ayin kan batun sake fasalin siyasar kasar nan ko kuma tsarin kasar nan?
Eh to domin rashin gaskiya da rashin adalci da kuma dimbin ayyuka da aka ba wa gwamnatin tarayya sai ya zama to kowane bangare na kasar nan na kuka. Yarbawa na kuka, Ibo na kuka, ƴan Niger Delta na kuka, kazalika mutanen Arewa. Ba wani wanda bai kuka. Wannan kira na canja fasali ko kuma tsarin kasa na so mai yi shi tun 2006 tun ban bar aikin mataimakin shugaban kasa ban na fara. Ya ce to lalle kuwa idan muna so mu zauna kasa guda sannan mu samu ci gaba to ya kamata a sake tsarin fasalin kasar nan domin a rage wa gwamnatin tarayya ƙarfi da kuma ayyukan yi domin sun yi yawa kwarai da gaske. A dawo da su ko ga waɗansu ga jihohi ko kuma waɗansu ga zonal shirya-shirya a dawo da waɗansu ayyukan ne da kuma powers ne. Kan ba haka aka yi ba to za a samu matsala kwarai da gaske.
Kawai yanzu duniya har wasu yankuna sun dauki matsaya, yayin da ko watanni uku ne ma kwamitin da APC ta kafa zai kwashe yana gudanar da aikin ji da tattara ra'ayin jama'a kan wannan batun. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Gayi da Ibrahim Abdul Aziz daga Najeriya kuma sai mu leka kasar Ghana inda aka shirya fara aikin baiwa yara ƴan makaranta rigakafin wasu cututtuka. Daga birnin Accra ga wakilin murya Amurka Radwan Abbas.
A ranar Litini 2 zuwa ranar Juma'a 6 ga watan Oktoba, in Allah ya kare, za a soma wannan shirin ba yaran makaranta maganin rigakafi na cututtukan yankunan nan masu zafi da an kai firis da su. Waɗannan cututtukan NTD su gungu ne na ƙwayoyin cuta 17 wadda ya shafi sama da mutane biliyan 1.4 a duniya, musamman waɗanda ke a cikin ƙasashe masu tasowa waɗanda ba su iya ko samar da magungunan cutar, abin da ke jawo na ƙasa yadda take hana waɗanda sun kamu iya yin komai. Dangin cututtukan sun haɗa da amosanin ido, tindimi, ciwon sanyi, broly ulcer da cutar kurkunu da kuma da kututa waɗanda tsutsotsi ne ke jawo su. Manajan ya bayyana cewar magungunan da za a ba yara a shirin suna da kariya, ba kamar yadda ake ta yayatawa cewa suna da nasu lahani ba. Ya shawarci iyayen yara su tabbatar sun ci abinci, kan yaran su tafi makaranta yadda ba za a ba su maganin ba a komai cikin su ba. Jakadiyar shirin yaki da cututtukan na NTD Joyce Ayi ta ce mai da tasiri ga kiwon lafiyar yaran mu ne tabbatar da hanyar cimma makoman kasar. Makoman kasar ya dogara akan yaran nan, dan shi lafiyayyen yara muke bukata. Mu tabbatar da kanmu cewa manufar ci gaban mu zai yi nasara. Shi yasa yake da muhimmancin shirin da muke yi yayi nasara. Muna buƙatar ungunni su shiga shirin kuma su nuna sha'awar ganin ƴaƴansu sun samu matakan tara na kiyaye kamuwa da cututtukan na tsutsotsi da kuma ta ciwon sanyi. Babban daraktar ma'aikatar ilimi Professor Kwesi Amankwa ya ce shirin ba da maganin tsutsotsin ya samu cigaba ainihin tare da kuma ɗaukaka matsayin kiwon lafiyar mutane. Ya himmata dukkan malaman karantarwa su tallafa wa shirin yadda atisayin na bana zai yi nasara. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin 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 tuma amin ya Allah
To madalla a gaidar Duwan Abbas to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amerika yanzu kuma agogon mu na cewa karfe 11 da minti 15 gashir mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji kashi na biyu da ansar tambayar su Adamu Umar Inyanga karamar hukumar Taura jihar Jigawa da Malam Rulwani Sa'idu Gayari masu son jin takaitaccen tarihin masarautar nan ta tsibirin Dogon Dutse dake Jamhuriyar Niger za kuma a ji ansar tambayar Shu'aibu Idris Kano mai son jin takaitaccen tarihin Lord Lugard To bari mu fara da ansar Musa Shu'aib kan takaitaccen tarihin Lord Lugard wanda ya taba zama gwamnan Hong Kong ya kuma zama gwamnan yankin kudancin Najeriya a ƙarƙashin gwamnatin Tura mulkin mallaka daga nan ya zama babban kwamishinan yankin arewa na farko sannan ya zama gwamnan arewacin Najeriya na ƙarshe daga shekara ta 1912 zuwa 1914 sannan kuma ya zama gwamna janar na Najeriya daga shekara ta 1914 zuwa 1919 Hasali ma kwanan baya masanin tarihi nan na cibiyar Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala yayin da ya juya ga dan takaitaccen tarihin Lord Lugard yayin da yake an samu na tambayoyi kan tarihin arewacin Najeriya sai ya ce
Frederick John Elkin Lugard an haife shi ne a India a wani wuri lokacin da bayin shi yake wannan yanki amma shi mutumin Ingila ne sannan da ne ga wani da ake kira Reverend Frederick Grover Lugard wanda sai da ne na wato kasar Burtaniya wanda aka kai shi aiki a India hanin da kuma ya haifi Lord Lugard a 22 ga watan Janairu shekara ta 1858 sannan shi Lugard yana daga cikin mutane yan legen asiri wanda ya zo yankin Afirka kuma yana daga cikin waɗanda aka sa su aiwatar da tsarin girar na mulkin mallaka daga shekara ta 1901 zuwa shekara ta 1928 sannan yayi gwamna a Hong Kong a shekara ta 1907 zuwa shekara ta 1912 sannan yayi gwamna a Nigeria gaba daya daga shekara ta 1914 zuwa shekara ta 1919 an kawo shi arewacin Nigeria daga shekara ta 1895 daga kasar Uganda a inda ya zauna yayin aikin soja ya kuma tabbatar da mulkin mallaka a wannan yanki wanda ya kawo shi arewacin Najeriya shine George Goldie wanda yake shugaba ne na ɗaya daga cikin manyan kamfanonin yan jari hujja wanda aka kafa a nan Najeriya wato Royal Niger Company sannan ya zamanto commissioner babba na kasar Burtaniya daga shekara ta 1909 zuwa shekara ta 1906 sannan an hada arewaci da kudancin Najeriya daga a ɗaya ga watan Janairu shekara ta 1914 a ƙarƙashin jagorancin shi Frederick John Delphi Lugard wannan inda da take tattare tarihi kuma ya zauna a yankin gabas ta tsakiya ya zauna a Afirka ta yamma ya zauna a kuma kasar Hong Kong wannan shine dalilin da ya ba da damar da aka kawo shi Najeriya da yana da kyau mu fahimci cewa kafin da arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da Lugard yayi a shekara ta 1914 akwai alaka mai karfi ta fuskar tattalin arziki kasuwanci zamantakewa da mulki a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya saboda haka wasu masana tarihi suke cewa ko da Lugard bai hada arewaci da kudancin Najeriya sun zama Najeriya ba to Najeriya dama tana gab da zata hade a matsayinta na kasa guda amma wanda ya hada arewaci da kudancin Najeriya ta tarihi a zahiri wanda aka fi sani shine Frederick John Elkin Lugard
sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar su Adamu Habu Umar Inyanga da Malam Rulwani Sa'idu Gayari masu son jin tarihin masarautar tsibirin Dogon Dutse dake Jamhuriyar Niger idan masu tambayar na saurare to ga wakilinmu Anyamai Suleiman Munibarma da kashi na biyu na ansar da ya samo muku daga marubuci masanin tarihi kuma tsohon minista kuma tsohon dan majalisar dokokin ƙasa Alhaji Sanusi Tambari Jaku wanda ya ci gaba da cewa
don saru sun ka zo sun ka iske su kuma sun ka tabbata ka gane ko da sun ka tabbata ta kuma sun ka tabbata wadancan da ta nasarawa da ta dumega wadanda ke rikici yanzu da cibiri sannan can yamma da ta takatsaba wadda kici wata geshemi da ta karakara da ta zabori duk waɗannan sarauta ne na arawa kuma can arewa ga sarauta da dogon duci kaji laska arawa inda take
akwai wata jarumtaka da za a iya cewa ita masarautar tsibirin dogon dutse ta nuna a zamanin yaƙe-yaƙe da aka yi da turawan mulkin malaka
yo ai inda ba ta yi jarumtaka ba da su nusaru su da kanta su da kansu da ba su tabbatar da su ba bisa kan wannan wurin na sarauta kasan su nusaru wanda suke da sun ka zo suna yaƙe-yaƙen su dibi suke ina da sarauta in sun ga inda da sarauta sai su bar ta sarautar shikenan su tabbatar da ita sai su yi amfani da sarkin su mai da shi kalkashin shi wani wuri ko su da kansu suke kera sarki ka gani ko su aza shi to amma nan tsibiri na dogon dutse ko da nasaru sun kazo sun kai sun iske sarauta duk waɗanda sarautocin da nake gaya maka ko da nasaru sun kazo sun iske su ka gani ko
wato dai ana iya cewa shi wannan rikici ko ja-in-ja na tsakanin arawa da gubawa a game da maganar masarautar tsibirin dogon dutse abu ne da ya samo asali tun daga zamanin turawa
tun daga zamanin turawa ne mana tun da nace maka wanga kanton na dumega da wanga kanton na nasarawa kanton ne na arawa mutanen talakawan arawa ne masu garuruwan arawa ne amma sai nasaru sun ka kashe sarautar nasarawa da farko sun ka zuba ta cikin ta tsibiri kuma da baya sun ka kashe ta dumega sun ka zuba ta cikin ta tsibiri shi ko sarautar ta tsibiri wanda ke rike da ita gubawa kuma kasar ta su gubawa akwai gubawa da yawa kuma akwai arawa ka gane ko shi yasa yanzu ita sarautar ta tsibiri ta yi girma tunda ta kumshi tsohin sarauta uku da tsibiri da dumega da nasarawa kajuwar take
yawa to alaji su arawa ana kwatanta cewa sun hito ne daga wajen Borno su kuma gubawa daga wajen ina suka hito
ba cewa an kai arawa sun hito da wajen Borno ba cewa an kai kakansu wanda shine wato asalinsu ai cewa ake cikin tarihi nasu na kansu da tarihi wanda an ka rubuta an ka ce akwai wani dan sarki na Borno ya hito da gabasun da Borno gabas take da tawagashi da ya zo nan sai ya iske Hausawa ne ya iske kuma Hausawa nan da ya iske suna da tsaga biyu ba su kai ga kunne ba Lugu nan ne babban garin su ma inda ake zancan wannan sarauniya ta Lugu to su wannan bare-bare na Borno da sun ka zo sun ka bakunto ma waɗanga gubawa sun ka zauna tare da su sai sun ka armi ɗiyansu shi ɗan sarkin na Borno sai ya armi ɗiyan sarki na gubawa ya samu ɗa da ita ɗan nan shi ne aka zama to wannan aka zaman shi ne muharin wato sarautar tasu ta yi ƙarfi ta koma ta iyalin aka zama kenan iyalin arawa su waɗanda sun ka zokin da sun ka samu da an ka samu wannan yaro aka zama sai an ka ce to a mai tsaga irin ta uban shi to sai raunna gare su an ka sa wata mace ta yi rahoto tana nan tana rahoto sai ta faɗaɗi wani cikin baƙin nan da sun ka zo shina wanka sai ta diba huskar shi sai ta ga tsaga biyu sun kusa kai ga kunne to tsagan nan biyu na mutanen daura ne ko Hausa na daura na tare da ɗan sarkin Borno ko tsaga ce ta mutanen Borno sai dai ta ga tsaga biyu sai ta zo ta ce ma masu yin tsaga ai waɗanga mutane tsaga biyu gare su kamar namu ba su kai ga kunne ba amma nasu sun kai ga kunne sai an kai tsaga biyu fiyu su ne tsaga arawa ka gane ko to kaji muharin kenan su waɗannan sun ka zan arawa wato kamar ɗiyan mata bisa ga gubawa kaji
to a ƙarshe su gubawan nan asalinsu dama nan suke ko kuwa daga wani yanki suka fito
ɗan ƙaramin tarihi wanda mun ka sani su gubawan nan sun kashe kashi biyu akwai masu yin harshen Hausa kuma akwai wasu masu yin harshe na Absanci su guba wannan yan in kai wajen Bonkuku wajen Filinge kana samun gubawa kamar Bonkuku kuma cewa an kai gubawa ne azzamne sai Abdullawa sun ka zo sun ka zamna tare da su sun kai arme sai sun ka samu zara'a ta Bonkuku Abdullawa waɗannan na Bonkuku su ma suna cewa kakannin su mata gubawa ne to gaji su cikin gubawan ma akwai masu yin Hausa kuma akwai masu yin zabarmanci kuma akwai masu yin Abdanci
to sai a kasance da mu mako mai zuwa dan jin ci gaban ansar tambaya kan masarautar tsibirin dogon dutse da kuma wata yanzu a madadin Dr. Salisu Bala a Najeriya da kuma Alhaji Sanusi Tambari Jaku daga Niger da wanda ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau
to a gaida Ibrahim yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email sakonmu na farko a yau cewa muna kira gwamnatin tarayyar Najeriya da ta gaggauta dawo da ƴan gudun hijirar da rikicin Boko Haram ya shafa da suke a jihar Difa a jamhuriyar Niger sako daga Hadiza mai kayan miya Oji Kwatas Gombe sai kuma sakon mu na gaba dake cewa mu dai anan cikin garin Hadeja da ke wayanta wutar lantarki ta zama abin da ta zama kamfanin dake da alhakin rarraba hasken wutar lantarki dake a wannan yanki namu a bisa alama ya gaza ta bangarori da dama kudin wutar lantarki yayi tsada samun wutar ya ragu wai da mai talaka zai ji ne a kasan nan matsalar ruwan sha ko wutar lantarki tsadar rayuwa ko rashin aikin yi ko kuma matsalar tsaro sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja sai kuma sakonmu na gaba dake cewa samun wani tsoho mai gadi dan kimanin shekaru 77 da yiwa wata karamar yarinya ya shekaru 12 da haihuwa fyaɗe abin turne da Allah wadai da fatan kotu za ta yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata sako daga Isuhun Dila Faki sakonmu na ƙarshe a yau cewa yi kada masu buƙatar a raba ƙasa a Najeriya da kamar da kuma Iraq su manta da cewa ba wai raba ƙasa ake jin tsoro ba abin da zai biyo bayan raba ƙasashen sako daga Ali Usman Taka Lafiya birnin Kebbi
to madalla da wannan ne kuma kaga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa za ta janye dukkan ma'aikatanta da ba su gudanar da muhimman ayyukan diplomasiya daga Cuba biyo bayan rashin lafiya da jami'an diplomasiyan Amurkan 21 suka yi fama da shi. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurkan Rex Tillerson ya fitar da sanarwa jiya cewa Amurka za ta ci gaba da hulɗar diplomasiya da Cuba sai dai tilas ne ta ba da fifiko kan lafiyar jami'an diplomasiyanta. Mai rikon sakataren hukumar tsaron cikin gida ta Amurka Ellen Duke ta ba al'umma Puerto Rico tabbacin cewa gwamnatin tarayya tana sane da irin kuncin rayuwa da suka shiga. Duke ta isa Puerto Rico jiya inda guguwar Maria ta yi ɓarnar gaske yayin da al'umma tsibirin kuma ke kokarin farfaɗowa daga illar wannan guguwa. Duke ta sanar da kai ziyara ne a tsibirin ƴan sa'o'i bayan da magajin garin babban bin tsibirin ta yi magana a fusace. Yayin da take mai da martani kan kalaman sakatare inda ta bayyana yunkurin masu aikin ceton rayuka a matsayin labari mai daɗi. Amurka ta ce za ta samar da wata hanyar sadarwa ta kai tsaye da Koriya ta Arewa yayin da take kuma nazarin ko gwamnatin Kim Jong-un tana sha'awar tattaunawa da nufin watsi da ayyukanta na makaman nukiliya bisa ga cewar sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurkan Rex Tillerson. Ya kuma bayyana haka ne yau Asabar a lokacin da yake Beijing a halin yanzu domin neman haɗin kan China a yunkurin ƙara tirsasawa Koriya ta Arewa lamba.
Masu sauraron mu anan muke ƙarƙashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdul Tayyib na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Jona. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake dawowa da karfe 9:30 na dare a wajen Najeriya da Niger karfe 8:30 a wajen Ghana. Assalamu alaikum.